Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a cikin wannan shirin na la'asariyar yau Alhamis 20 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
To Murtala, kasar Belarus ta ce sojojin tana adasai da mayakan kungiyar amshin shatan wagana ta kasar Rasha a wani wuri kusa da kan iyakar Belarus da Poland. Al'ummar kasar Kenya da suka fusata kan tsadar rayuwa da karin haraji na shirin ci gaba da zanga-zanga a yau Alhamis. Yayin da ake ci gaba da gwamza yaki a Ukraine, kasashen China da Russia na gurada atisayen soji na haɗin gwiwa a tekun Japan.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana tababa kan shirin gwamnatin Najeriya na kullu da tsarin biyan naira 8,000 a wata ga wasu 'yan kasar da suka fi fama da babu, wato talauci sakamakon cire tallafin man fetur.
8,000 ta ya za a raba 8,000, ya ne ne menene hanyar da za su kai ga talakan Najeriya? Damuwan da kowa ya nuna kenan, ya ne ta wani hanya 8,000 din za su kai ga talakan Najeriya?
Shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad yana kan ziyara a jihar Tawa, inda ko bayan saduwa da dakarun kasar ya kuma kaddamar da wasu ayyuka a ciki har da kamfanin siminti.
Ma'aikata ta siminti lalle babban alheri ne gare mu. Rashin aiki zai rage, kuma muna kira ga gwamnati ta kara bubu da irin waɗannan ma'aikatu ga dama don a rage zaman banza, zaman shan shayi.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa. Za mu kuma kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email. Amma kafin duk waɗannan, sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Kasar Belarus ta ce sojojin suna atisaye da mayakan kungiyar amshin shatan wagana da kasar Rasha a wani wuri kusa da kan iyakar Belarus da Poland. Ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai sun gana a yau Alhamis domin tattaunawa kan shirin ba da tallafin soji na dala biliyan 22.4 na tsawon shekaru huɗu da ake shirin baiwa ƙasar Ukraine. Jami'ai a kudancin Ukraine sun faɗi yau Alhamis cewa Rasha ta kai wani hari ta sama cikin dare akan tashar jiragen ruwa ta Mykolaiv wanda ya raunata aƙalla mutane 19. Gwamnan yankin Vitali Kim ya faɗa ta kafar Telegram cewa harin da jirgin ya kai a tsakiyar birnin ya yi sanadiyar jikkata ƙananan yara 5. Kim ya ƙara da cewa an ceto mutane 2 daga ɓaragwazon ginin. Al'ummar ƙasar Kenya da suka fusata kan tsadar rayuwa da ƙarin haraji na shirin ci gaba da zanga-zanga a yau Alhamis, kwana guda bayan da 'yan sanda suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar inda suka kashe aƙalla mutane 2 tare da jikkata wasu 26. Dole ne a jamhuriyar jama'a ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana, in ji jagoran 'yan adawa Raila Odinga a shafinsa na Twitter. Shi ko shugaban Kenya William Ruto ya sha alwashin cewa ba za a gudanar da zanga-zangar ba, yana mai cewa zai iya fuskantar Odinga da kansa. Zanga-zangar daga Laraba zuwa Juma'a ita ce zagaye na uku na zanga-zangar da 'yan adawa suka kira a wannan wata.
To an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta sanar da shirinta na ɓullo da tsarin biyan naira 8,000 a wata ga wasu 'yan ƙasar da suka fi fama da talauci, wasu daga cikin tambayoyin da mutanen ke yi shi ne waɗanne irin ƙa'idoji ne za a bi wajen zaɓo mutane miliyan 12 da aka ce za su amfana da tallafin? Sa'annan wani tabbas ake da shi na cewa waɗanda aka yi domin su ne za su amfana? Daga Abuja ga rahoton Alhassan Bala.
Sanar da cire tallafin mai da shugaba Bola Tinubu ya yi a ranar da aka rantsar da shi a matsayin shugaban Najeriya kimanin makonni 6 da suka gabata na daga cikin manyan matakan farko da shugaban ya dauka da suka nuna cewa ba da wasa yake yi ba. A lokacin da shugaba Tinubu ya sanar da cewa gwamnati za ta yi amfani da kuɗin da za ta samu daga cire tallafin man wurin kyautata rayuwar 'yan Najeriya. To sai dai sabanin kyautatuwar rayuwar, cire tallafin man ya ƙara yawan wahala da 'yan ƙasar ke fuskanta. Yanzu da gwamnati ta samu sahalewar majalisar dokokin kasa akan karbo bashin dala miliyan 800 don rabawa 'yan Najeriya su miliyan 12. Wasu 'yan kasar suna son sanin matakan da za a bi wurin zabo waɗanda za su amfana da kuma sanin yadda za a tabbatar kuɗin ya kai ga waɗanda aka yi domin su.
A wannan ai duk labarin kanzan kurege ne, saboda mu wai an dade ana mana wannan alƙawarin mu a matsayin mu na 'yan Najeriya. Gwamnatin Buhari ma da ta wuce ai haka aka ce za a dinga tallafa ma mutane. Ni nan na cike fam ya kai so biyar, ko biyar ban samu ba, na 30,000 ne, na 50,000 ne, har na 500 nan da ake bada ban taba samu ba.
2008 taya za a raba 2008, ya ne ne menene hanyar da za su kai ga talakan Najeriya, shine abin da duk dan majalisar da ya soka baki a cikin ranan da ake tattaunawa kan wannan matsalan. Damuwan da kowa ya nuna kenan, ya ne taya wata wani hanya 2008 din za su kai ga talakan Najeriya. In ana maganan za a tura mutane a account, Ibrish talakan Najeriya kashi 70 ba wanda yake da account, ballantana a ce talakan ne shine zai samu wannan 2008 din.
To a cikin su ne zai amfani wasu nasu, saboda wanda aka ba alhakin fitar da mutane a kangi zai dibi nashi ne bangaren yan uwan shi ya zuba su. In ana son mutane kamar 1,000 ne, walau 2,000, to yan uwan shi zai zuba yan wani state nashi su amfana da shi. Amma kai da kake nema kullun, magana ta Allah ba dole bane ka amfana da shi.
Kashi 63 na 'yan kasar da suka kai miliyan 133 ne ke cikin talauci a cewar hukumar kididdiga ta kasar, wanda adadin waɗanda za su amfana da wannan tallafi bai kai kashi 50 na talakawan ba. Kayan abinci sun ƙara kuɗi a Najeriya, misali kwanan masara ya kai sama da naira 1,300, mudin shinkafar gida ma ta waje su ma sun haura 2,000, a yayin da tumatirin naira 500 ba zai isa a yi abincin rana ɗaya ba. Kuɗin mota ya ƙaru sama da kashi 100 a wasu wurare tun kafin kuɗin man fetur ɗin ya ƙaru daga naira 540 zuwa 620. Bisa la'akari da tashin farashin kayayyaki ko allowance ɗin zai yi wani abu wajen rage raɗaɗi a wata.
In kai lissafi abinda kake kashewa zuwa gurin aiki, especially kananun ma'aikata, su suka fi kowa samun barazana da wannan rage cire tallafin nan. A yanzu da muke magana da kai a yau ma, ba maganar rage kuɗin, an ƙara kuɗin mai ne. Kawo ko gaskiya in dai a shawarce ne, ba da wannan kuɗin ba shi bane mafita, kuma ba zai cire ma ɗan Najeriya da ɗin komai ba. Da naira 8,000 ka ban yau zan iya cin abinci da ita wannan shi.
Kuma naira 8,000 in an ba da naira 8,000 me za ta yi ma talaka? Kuɗin mota a rana sai ka kashe naira 2,300. Sai ka ga mun wannan 8,000 ita za ta ishe ka yawo a wata, koko ita za ta ishe ka ciyar da iyalinka, koko ita za ta ishe ka in ba ka da lahiya ka sai magani.
Gwamnati dai na ci gaba da roƙon 'yan Najeriya da su ƙara haƙuri, duk da cewa batun cire tallafin mai da kuma tsarin rage raɗaɗi na iya zama gaba kura baya sayaki. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya.
Ka gaida Alhassan Bala. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa, wato na internet da kuma Facebook da Twitter da Instagram. Gasar Filo da ci gaban labaran duniya.
Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wasu tagwayen hare-haren ƙunar bakin wake sun kashe jami'an 'yan sanda aƙalla 2 a yau Alhamis, tare da naunar wasu 10 a wata unguwa mai fama da tashin hankali da ke kan iyaka da Afghanistan. 'Yan sanda a Khyber da ke lardin Pakhtunkhwa sun ce maharan sun kai hari ne a wani gidan gwamnati wanda ke ɗauke da hedikwatar 'yan sandar gundumar. Wani babban jami'in 'yan sanda ya ce wasu 'yan ƙunar bakin wake biyu ne suka tayar da bamai da ke ɗaure jikinsu lokacin da jami'an tsaron suka tare su a babbar kofar ginin. Ya ƙara da cewa fashewar ta lalata wata kofa da wasu sanginin. Jami'in ya ce yana fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Faraministan ƙasar Iraq ya bayar da umarnin korar jakadan ƙasar Sweden daga ƙasar Iraq tare da janye jami'in hulɗar jama'a na ƙasar daga Sweden a yau Alhamis, bayan wani mutum da ya wulakanta Qur'ani a birnin Stockholm tare da izini daga hukumomin ƙasar ta Sweden. Wannan tashin hankali na diplomasiya ya zo ne sa'o'i bayan da masu zanga-zanga suka fasata da shirin ƙona littafi mai tsarki na addinin Musulunci suka mamaye ofishin jakadancin Sweden da ke Bagadaza da sanyin safe yau Alhamis, inda suka kutsa cikin haraba tare da cinna wuta. Birnin Stockholm Wasu mutane biyu sun gudanar zanga-zangar kyaman musulunci a wani shinge da ke tazarar mita 100 daga ofishin jakadancin Iraki. Ɗaya daga cikin waɗanda kafafen yaɗa labarai na ƙasar Sweden suka bayyana sunansa, Salwan Mumika, wani kirista ɗan ƙasar Iraki da ke zaune a ƙasar Sweden, ya taka Ƙur'ani mai tsarki amma bai ƙona ba. Yar wasan kasar New Zealand Hannah Wilkinson ta zura kwallo a ragar kasar Norway da ci 1 da baba kasar a gasar cin kofin duniya ta mata a karon farko bayan wani harbi da aka yi a tsakiyar birnin Auckland wanda ya girgiza kasar mai masaukin baki. Wani dan bindiga ya kai hari a wani katafaren ginin da ke kusa da otel din tawagar Norway inda ya bude wuta ya kashe mutane biyu da sanyin safiyar yau Alhamis. An tsinci gawar ɗan bindigan ne bayan harbin da 'yan sanda suka yi masa. An samar da ƙarin tsaro a filin wasa na Eden Park inda yawan jama'a ya kai 42,000 don kallon wasan ƙwallon ƙafa na New Zealand.
A gaida Sarfilu Hashin Gunal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jamhuriyar Nijar, shugaban kasar Bazoum Muhammadu ya soma rangadin kwanaki uku a jihar Tawa, karo na biyu bayan wanda ya yi sama da shekara ɗaya da ta gabata. A lokacin ziyarar shugaban zai kaddamar da wasu ayyuka da gwamnati ta yi, ciki har da aka ta farin kamfanin simintin da aka kafa tare da tallafin kasar China a garin Badagishiri. Wakilinmu Haruna Maman Bako na tafi da ƙarin bayani.
A dai lokacin yakin neman zaben da ya gabata ne, shugaban ya dauki alƙawarin gina hanyoyi da ma gyara waɗanda suka lalace a cikin wannan jihar, inji Alhaji Muntari Alhaji Garba Azarori, mashawarci a fadar Prime Minister da ke cikin tawagar shugaban kasar.
Shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammadu ya dauki alƙawarin kwarai da gaske lokacin yakin neman zaben shi irin abubuwa da Tawa take bukata, yana nan yana cika abubuwan da daidai.
Matasa ne a jihar ke ci gaba da guga da kuma murnar wannan ziyarar da shugaban kasar ke yi a cikin jihar Tawa, ta la'akari da bude sabon kamfanin Haƙo Siminti da zai samar musu ayyukan yi da ma yaƙi da zaman banza da zaman kashe wando, inji Alhaji Usaini Khalidu Dodo, wani matashe na wannan jihar ta Tawa.
Daga farko dai muna wa Allah sarkin sarauta godiya da ya ba mu ikon karɓa shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum a cikin wannan jihar tamu, inda iska matasa sai mu ce wannan ma'aikata ta sumunki lalle babban alheri ne gare mu. Rashin aiki yi zai yi rage, kuma muna kira ga gwamnati ta ƙara bubu da irin waɗannan ma'aikatu ga dama cikin kasa gaba ɗaya cikin jiha don a rage zaman banza zaman shan shayi.
Sai dai fa, inji Murtala, wani matashi gwamnati ya kamata ta mayar da hankalinta wajen gina ire-iren waɗannan kamfanoni don samar wa matasa ayyukan yi tare da hana su tafiya yawon duniya ci rani.
In ana yi irin waɗannan aikace-aikace cikin ƙasa, matasanmu za a bar musu abubuwa inda su makaranta su insha Allah za su amfana. Yahe a zaka kullum matashi ana isko ka bakin fara ana ɗauka abu ana baka a ca kudurar shayi wannan ba shi ne gurin ba.
A wani matakin na neman ceto, matasan da aka ɗauka aiki a kamfanin Haƙo Simintin da shugaban ya kaddamar a garin Badagishiri sun koka game da halin da suke ciki, na an ɗauke su ayyuka da digirin su a matsayin controller ko injiniya ko ma'aji, suka samu kawunan su a matsayin laborori, inji Malam Muhammadu Alasan kakakin ma'aikatan.
Ran dokin bisa ga matakin masu bak ko masu license, amma kuma wanda bai karatu su an masu gidajen mu, amma ga doka aiki ga takarda mu an masu gidajen su. Babu hutu, babu kwana, ɗan adam muke. Allah ya dare don huta, to da Allah muna so a gyara.
Shugaban da ya soma da kan ziyara da ma yin jawabi na musamman a barikin soja na jihar Tawa wa askarawan kasar da ke wannan yankin da ke kokarin toshe 'yan ta'adda da ke kutsowa daga kasar Mali suna abkawa 'yan kasar da masu sojin su babu gaira babu dalili. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar sarki haƙora wacce a Turanci ake kira da tetanus. Sarki haƙora cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa wanda ke shafar layin sadarwar ƙwaƙwalwa. Sarki haƙora kan shafi jijiyoyi da tsoka da kuma yadda mutum ke shakar numfashi kuma yakan yi barazana ga rayuwar mutum. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkamu da wannan lokaci.
Masu
sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tetanus wato sarki haƙora.
Cutar tetanus wata cuta ce da ƙwayar cuta jinsin bacteria mai suna Clostridium tetani take kawa. Takan saki wani guba ne wanda guban nan sai ya shafi jijiyoyin da suka taso daga laka da ƙwaƙwalwa sannan sai ya kasance tsokokin jiki sun yi tauri maimakon su yi tauri suna saki sai su yi tauri su tsaya kam sai ya kasance kenan ba sa yin aiki yadda ya kamata yi. Wannan kuma zai shafi kusan kowane bangare. A likitanci aka raba su kusan kashi hudu. Akwai wadda ake cewa generalized wato wadda ta shafi gaba ɗayan jiki. Akwai wadda ake cewa cephalic wadda ita kuma abinda ya shafi daga kai zuwa wuya. Akwai wadda ta shafi jarirai wato neonatal tetanus. Akwai kuma wanda ya shafi wani bangaren na jiki daidai inda abin ya shafa. Misali a ce kafa ne ta samu matsala kuma ya tsaya lalle iyakar kafar. Mafi yawancin lokaci guda biyun nan wato wanda ya ta game gaba ɗayan jiki da kuma ta jarirai sun fi yawa. Idan ka tara su biyun su ne fiye da kashi 90 cikin 100 na duk cutar tetanus da ake samu. Cuta ce mai hatsarin gaske saboda tana saurin kisa. Idan ya kasance ta shafi mutum zai kasance haƙorin shi ya kankame saboda waɗannan tsokoki da suke buɗe baki su rufe shi sun kankame yadda buɗe bakin zai zama aiki ba zai buɗu ba sai ya kasance ko yawu baya iya haɗewa abinci ba zai ciwu ba. Idan ta shafi jijiyoyin da suka shafi numfashi sai ya kasance numfashi ma ba zai yi ba sai ya kasance sanadiyar wannan a rasa rai. Lokacin da mutum yake samun wannan matsaloli yana cikin hayyacin shi yana sane sannan dan abubuwa kadan ko a taba shi ko haske ko surutu ko wata ƙara tana iya sa sai ya zama kamar an firgita shi sai ya zama tsananin waɗannan tsokoki sun ƙara ƙarfi. Wani lokacin musamman a yara sai ya bankara har wuyansu yadda zai iya karya kashin bayansa saboda tsokokin da ke kashin bayan nan sun tauri sun lankwasa a kashin baya.
Menene alamomin cutar tetanus wato sarki haƙora?
Yawanci takan fara ne da alamar bakin nan. Wala Allah mutum ya dan samu rauni ko dan karta ko ya taka wata kusa ko wani abu mai kaifi wanda yake da datti saboda ƙwayan nan tana zaune a cikin ƙasa za ta kuma iya shekaru a cikin ƙasan nan. Wani lokacin sai ciwon ma ya warke ya manta da shi. Kawai sai a ga ya fara samun tauri ba zai iya buɗe bakin shi ba haƙori ya kasa buɗuwa sai a fara ganin fuskar shi tana wani motsi da ba a saba gani ba sai jiki ya fara tauri. Yawanci da farkonta wala Allah zaka ji lafiyar shi lau kafin wannan ta faru. Ga jarirai yawanci inda ake samun matsala idan an zo wurin haihuwa ne bayan an haihu irin matakan da ake bi ko a sa wata reza ko wani almakashi mai datti a yanke cibi na yaro ko kuma irin magungunan da ake sawa a cibin nan sai ya kasance an sa da waɗannan ƙwayoyin cuta na tetanus. Idan ya shiga to fa sai ya zama matsala shi ma jariri sai ya fara irin wannan sai ya fara ganin baki ba zai buɗu ba ya fara kuka sai ya kai ga ya zama kamar sassaka shi aka yi wani lokacin kamar an sassaka shi ne da katako ba za ka iya lankwasa gaban shi ba. Kuma tana da hatsarin gaske saboda ko a asibitocin da suke da cikakkun kayan aiki idan wannan ta faru, kashi 50 cikin 100 na irin wannan yara ba sa rayuwa.
Kai maganar cewa lokuta da dama idan mutum ma ya ji ciwo sai ciwon ya warke kafin ya fara fuskantar irin wannan matsaloli. Kenan za a iya cewa cutar ta kan dauki lokaci a jikin mutum kafin ta bayyana?
Ita kwayar cutar idan ta shiga, yawanci ba za ta bada ko zazzabi ko wani abu ba. Kuma abinda take shine sai ta samu lokaci, yawanci ba ta son iska, saboda haka sai wurin ya rufe, sannan sai ta fara sakin wannan guba. To wannan guba ita ke kawo wannan matsala. To shi yasa a lokacin da ta shiga din ba lalle ji wani abu ba, sai ta dauka kwanaki. Sannan kuma tana iya rayuwa a waje ko a kasan nan ko a jikin wani abu mai datti na watanni ko shekaru ma. To shine illarta, sai ya kasance ba a ma san cewar tana nan ba. Sannan kuma kwaya ce da take da wahalar sha'ani, yadda inda zaka sa misali a ce reza da take dauke da kwayar wannan cutar, ka sa ta a ruwa ka tafasa ta na minti 20, tana iya rayuwa a cikin tafasashen ruwa na minti 20 din nan. Yawancin magungunan da ake sawa na kashe kwayoyin cuta baya kashe spot din wannan da yake kawo wannan matsala, saboda haka cuta ce wadda tana daga cikin ainihin rigakafi yafi magani.
Ta yaya ake karbar rigakafin cutar sarki hakora?
To akwai yanayi biyu. Yawanci mata masu juna biyu in sun je awo ana yi musu allurar rigakafi na tetanus din, sannan su ma jarirai ana yi musu daga sati 6. Yawanci allura tana zuwa a hade da ta sarki hakora da ta mashako da ta kuma tarin shika. Yawanci akan fara bada ita daga sati na 6. Amma babban rigakafi shine abubuwan da ake sawa domin Allah iyaye su kula, a yi hakuri kula da cibin nan da ake yi, da ake sa abubuwa. Akwai wuraren da har kashin shanu ake sawa. To ita kuma kwayan nan ta cutar nan tana rayuwa a cikin yan hanji da na mutum da na dabba. To kagan aka dauko irin waɗannan abubuwa aka sa, kina an sa ta cikin hanyar jinin ne direct. Iyaye su yi hakuri, ko da haihuwa gida ne, a samu sabuwar reza wurin yanke cibin nan, in an yi amfani da ita kuma a yarkar a ce za a maimaita. Sannan a rinka kula da shi wurin cibin nan, abinda ake cewa spirit da auduga ana kogewa. Amma abubuwan da ake sawa a cibin nan shine babban illa da ke kawo matsala ga jarirai. Saboda haka idan aka da waɗannan matakai, insha Allah za a samu sauki. Hakika an samu sauki, domin kafin a fara alluran rigakafin nan, mutane da suka dan kwana biyu za su iya ba da labarin gaskiya irin yadda aka samu matsala, da kuma asibitoci da dama wanda za su faɗa miki irin yadda aka samu wannan matsaloli kafin allurar rigakafin nan su kankama. Alhamdulillah an samu saukin su, amma har yanzu muna daga cikin kasashen da suke samun matsalata.
To likita, kai maganan cewa akan ba wa masu ciki allurar rigakafin cutar sarki hakora idan sun je awo, ana ba ta ne don kariyan kanta ko kuma don kariyan jaririn?
Kariya biyu ce, ita kan kanta, sannan kuma ta ba jaririn wani dan kariya. To amma jaririn kariyar da yake samu ba ta isa daga mahaifiyar, akalla yafi ba a bai samu ba. Saboda idan ka ba mutum allurar rigakafi a sati 6, kinga kenan me ya faru da shi kafin sati 6. Yawancin wanda suke samun tetanus na jarirai suna samun ta ne a satin farko zuwa sati na 2. Saboda haka idan ka ba iyayen suka ba su dan kariya, za a samu saukin ta. Shi wanda ake ba jariri bayan sati 6 ana kare gaba ne, amma na wannan dan kwana 28 din na farko kinga bai amfana ba.
To likita, ta hanyoyin jini kawai ake iya samun cutar?
Duk inda za a samu fata ta fashe, kwaya cutar nan za ta iya shiga. Amma ita ba zai yada ta ba, ko ita tari ko ta wani abu ba zai iya yada ta ba.
Kwana nawa cutar take yi kafin ta kankama ta haifar da matsalar rasa rayuwa?
Kamar yadda na yi bayani a baya, matsalar shine abinda ita, wato ita kwayar ba ta son iska ta oxygen. Saboda haka idan aka rufe ta, shine yawanci ake samun dandanan ta saki wannan guba din. To kinga kenan za ta iya zama akan ciwon mutum, amma saboda ba a rufe ciwon ba, aka wanke ciwon har ciwon ya warke ba a rufe ba, ba tare da ya samu matsala ba, bai ma san ta hau ciwon ba. Wani kuma ana yi a rufe ciwon kwana 1-2-3 ya fara samun matsala. Saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon. Misali wani kuna ne, na taba ganin yaron da kuna ya samu, to saboda yanayin kunar kuma sai kasance baya iya tashi wurin bayan gida, daga bayan gida kuma sai samu wannan cutar, saboda ta shiga ta inda kuma kunar ta shiga, yana kan gadan ana maganin kuna, wannan kuma matsalar ta.
To likita, shin wanda ya kamu da cutar misali ya shafa ma da ita, yakan zo ya warke?
Ana warkewa. Wanda ake a asibiti akan bada magani, sannan a bada magungunan da za su sa su waɗannan tsokokin su saki a wani lokaci lokacin sai an kai mutum ɗakin ka ta kwana, an sa shi akan injinan da za su yi mai numfashi da sauransu, amma ana rayuwa. Sai dai da yawa, musamman ga jarirai da yawa, sukan rasa rayukansu saboda cuta ce mai fitinar gaske.
Duk da dai a baya ka ja hankalin iyaye game da abubuwan da ake shashafawa a cibi, sannan wani lokacin kuma za ka ga yaro ya dan tasa watakila shekara 2, 3, 4, 5 haka, ya ji ciwo, ba a dauki abin da muhimmanci ba. To koda a gida ne, me ya kamata uwa ta yi ta wanke ciwon nan domin kare yaro daga kamuwa da wannan cuta?
To yawanci za ka ga idan abin da ya kamata yi idan mutum ya samu rauni, a wanke wurin nan, a bude shi, sannan kuma ana zuwa asibiti za a yi mai allurar wadda za ta haɓaka wato garkuwar jikin shi, sannan a bashi magungunan da ya kamata. Amma ko wuraren da za ki ga mutum ya yi rauni, ya ɗebi ƙasa ma ya zuba, bai san cewar kwayar cutar tana cikin ƙasa ba. Saboda haka idan aka kula da irin waɗannan abubuwa na tsafta da kuma kulawa, a daina zube-zube a kan ciwukan nan, a wanke su, a je asibiti a ɗau matakin da ya kamata, insha Allah za a samu sauki.
So tari a gida za ka ga idan yaro ko babba ya ji ciwo, an sa ruwan ɗumi da gishiri, an wanke ciwon, shin hakan daidai ne?
Watakila suna kwaikwayon normal saline wanda zai wanke wurin ba damuwa ba illa. To amma idan an yi hakan, ya kamata kuma a je a sa, saboda a samu maganin da ya cancanta sa.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Ta gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Ruwani Ibrahim London Wuba, daga garin Wuba a jihar Adamawa, Najeriya. Yace assalamu biyoyi Hausa, sallamar ɗalibai 313 da kwalejin kimiyya ta jihar Kogi ta yi a dalilin rashin taɓuka abin a zo a gani na karatunsu. Bai zo mana da mamaki ba ganin cewa yawancinsu ba karatun suka zo nema ba, sai dai takardar shaida kawai. Da fatan wannan zai zama izina ga sauran ɗalibai. Sako na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakar da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, suka ce salam biyoyi Hausa, gaisuwar fatan alheri. A gaskiya maganar wato mutalakan Najeriya, mun gaji da wannan tsadar ta man fetur da muke fuskanta yanzu, wanda ya sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin amfanin yau da kullum. Don wallahi a yanzu haka akwai waɗanda ba sa iya ci su biyu, balle ma su uku a rana, sakamakon wannan tsadar rayuwa. Don haka muna kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu tare da duk wani mai faɗa aji da su yi wa Allah su ƙara ƙoƙari wajen lalubo hanyoyin magance wannan matsala ta tsadar rayuwa sakamakon tsadar man fetur. Kuma sauraro, muna fatan za a ci gaba da aiko mana wato saƙonni masu ma'ana kuma ta rubutu mai kyau.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, ƙasar Belarus ta ce sojojinta na atisaye da mayakan ƙungiyar amshin shatin Wagner ta ƙasar Rasha a wani wuri kusa da kan iyakar Belarus da Poland. Ministan harkokin wajen ƙungiyar tarayyar Turai sun gane yau Alhamis don tattauna kan shirin ba da tallafin sojin na dala biliyan 22.4 na tsawon shekaru huɗu da ake shirin baiwa ƙasar Ukraine. Al'ummar Kenya da suka fusata kan tsadar rayuwa da ƙarin farashi na ci gaba da zanga-zanga yau Alhamis, kwana guda bayan da 'yan sanda suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar, inda suka kashe aƙalla mutane 2 tare da jikkata wasu 26. Dole ne a jamhuriyar jama'a ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana, in ji jagoran 'yan adawa Raila Odinga a shafinsa na Twitter. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wasu tagwayen hare-haren ƙuna bakin wake sun kashe jami'an 'yan sanda aƙalla 2 a yau Alhamis, tare da raunata wasu 10 a wata unguwa mai fama da tashin hankali da ke kan iyaka da Afghanistan. 'Yan sandan Khyber da ke lardin Pakhtunkhwa sun ce maharin sun kai hari ne a wani ginin gidan gwamnati wanda ke ɗauke da hedikwatar 'yan sandan gundumar.
Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma da kace shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.